Yanzu haka da ƴan uwa da kuma abokane ne ke ci gaba da yin tururuwa zuwa tashoshin mota don sanin halin da ake ciki, bayan da wasu mahara suka tare wasu motoci ciki har da na Adama Mass Transit a ƙauyen Du dake kusa da Barikin Ladi, inda aka kashe direbobi da kuma fasinjoji, kamar yadda wani direban da ya tsallake rijiya da baya ke tunowa.
Wata mota yana zuwa ne kawai sai su wayannan yan ƙauyen abu ne wajen Barikin Ladi, da amma sun dace suna irin wannan su yanayi. Kawai yanzu ka kai da shi kan wata yana da alaƙa gaskiya Ibrahim, ina ga duk sun halaka mutanen ma fa. Ɗan mutane da yawa wallahi.
A cikin motan?
Eh.
Su da ƴan uwan wasu da suka bulaguro daga ranar Litinin, ranar da abin ya sama faruwa, na zuwa tashoshin mota ne don bincikawa.
Mun zo hankali matashi, saboda muna tunanin ko ƴan uwan muna cikin wanda aka kashe nan ne ba mu sani ba. Shi ya kawo mu tashin nan.
To me kuke sa yanzu?
A taimaka a bincika a san me ke tafiya.
To mallan ka tasha, me ka ku tasha?
Mun zo duba ƴan uwan mu ne, gaskiya kuma hankalin mu a tashe. Don gaskiya yanzu ma an je a dubo sauran, ba mu samu sauran ƴan uwan namu ba. Eh, a taimaka dai a taya mu, a sa mana hankali a kai wanda muka dawo muka samu, taya mu a dubo mana sauran kuma da mu je neman.
To kuma shugabannin kamfanonin sufuri ke ci dangane da wannan batu? Alhaji Abdulkadir Mai da ke zama shugaban kamfanin sufuri na jihar Adamawa, wato Adama Sunshine, ya nuna kaduwarsu da wannan lamari.
Wannan abu ba karamin tashin hankali ne da shi ba, domin mutumin da ya bar gidan shi zai yi tafiya, ka tare shi a hanya ba abin da ya hada ka da shi, bai san haba bai san sauka ba, ka halakar da shi, tashin hankali ne. Iyalen shi sun rabu da shi, ya yi tafiya lami lafiya, a kawo musu labari wanda babu dadi. Su jama'a da kansu da suke shiga irin wannan hali, gaskiya ya kamata a daina. In mutumin da ya hada ka abu ya hada ka da shi ma, to da sauki. Amma mutumin da bai san haba bai san sauka ba, duk jama'a a lura da irin wannan hali, ba hali ne na kirki ba, musamman su kuma direbobi. Duk lokacin da kake tafiya a hanya, ya kamata ka dinga lura ka kula da abin da ke faruwa da hanya. Karka ce yau domin zan dade a wannan lokaci za a yi checking, za a yi me tsaron nan, kai da jama'an da ka diba ake baku, kuma ai an baka amanar mutanen da ka diba ne. Karka dauka cewa kai kana sauri, kana so ka je ka juye su ka dawo don ka sami kuɗi, bari ka bi lungu lungu ka je ka sauke su ka dawo. Wannan ba hali ne na gari ba. Kai din ma da ka bi, in abu ya faru zaka cutu iyalinka, za su cutu, kuma ka cutar da mutane. Saboda haka da Allah mu lura da duk inda muke tafiya.
Su ma dai kungiyoyin addini sun bi sahu wajen yin tar da kuma Allah wadai da wannan kisan mumukin da ake wa matafiya. Sheikh Abdullahi Balalau shine shugaban kungiyar Izala a Najeriya, wanda ita ma ta fitar da sanarwa kan batun.
Babu shakka abin da ke faruwa a hanyar Jos, na waɗansu tsirarun mutane su fito kawai su tsare hanya, wannan abu ne wanda akwai wato dole gwamnati ta fito ta ɗauki mataki. Gwamnati dole ne ta matsa kaimi da ɗaukan matakai akan duk wanda zai iya fitowa ya taka doka ko wani abin da ba daidai ba, da gwamnati ta ɗauki mataki akai don kar a bar mutane da doka a hannunsu.
Yanzu haka ma dai tuni wasu direbobi suka sauya salo na kauracewa bin hanyar jirgin gudun abin da ka iya faruwa. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.